Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niya hawa kuma ana iya samun mu akan radio Alpha dake masinin kasar Ghana Kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Mausare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne ta da Hafsat Bello dan mai soro muka sake dawo muku da wannan daren da wani sabon shirin A cikin wannan shirin za ku ji sakon sakataren Majalisar Dinkin Duniya na ranan zuwa cirani wasu kasashen duniya wanda akan shi ne muke so ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin ya za a rage yawan zuwa cirani musamman daga kasashen Afirka zuwa Turai Kana idan muna lokaci zamu kawo muku rahoton taron da aka gudanar a Kano akan yadda za a shawo kan matsalan shashayen kwayoyi tsakanin matasa ba bisa ka'ida ba sai kuma labarin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyin na amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga kanin labaran Wani jirgin kasan kamfanin Amtrak ya kauce hanyar da ke kan wata gada ya riko inda ya rikito akan titi a jihar Washington dake arewa maso kudancin Amurka. Rahotanni sun ce mutane da yawa sun ji rauni amma jami'ai ba su bada takamaiman adadin mutanen da hadarin ya ritsa da su ba. Abin ba kyan gani, in ji Ed Troyer, wani dan sanda mai magana da yawon rundunar yankin da ake kira Pierce. Ya kara da cewa a wannan lokacin babu wanda ya ji ciwo cikin masu tafiya kan titi wanda suka ji ciwo na cikin jirgin kasa ne kawai amma ba mu da tabbacin adadin su hotunan inda abin ya faru waɗanda ƴan sanda suka raba sun nuna cinkoson ababen hawa zagaye da wani tarago da yayi kacakaca sannan wani taragon kuma yana lilo daga kan gadar da hadarin ya faru a tsakanin yankin da ake kira Tacoma and Olympia da babban birnin na jihar Washington
Jami'a mai mulki ta Afirka ta Kudu wato ANC ta zabi Cyril Ramaphosa a matsayin sabon shugabanta. Yanzu tamkar ana kallon Ramaphosa a matsayin wanda zai iya zama shugaban Afirka ta Kudu idan aka yi zaben shugaban kasa a shekarar 2019. Ya kayar da tsohon minista Nkosazana Dlamini Zuma kusan mambobi 5,000 ne suka yi zaben wanda aka gudanar a birnin Johannesburg. Ramaphosa zai mai gurbin shugaban kasar ta Afirka ta Kudu wanda zai sauka daga kan kujerar shugabancin jam'iyyar saboda zargin cin hanci da rashawa da ya daibaibaye shi amma zai ci gaba da zama a matsayin sa na shugaban kasa har zuwa shekarar 2019 da za a yi zabe jam'iyyar ta saba lashe kusan dukkan zabukan da ake tun bayan da aka dawo aka kawo karshen mulkin Turawa marasa rinjaye a shekarar ta 1994
Wani binciken da sojojin Amurka suka gudanar ya bayyana cewa an harbi sojan Amurka da ƴan ta'adda suka kashe a Jamhuriyar Niger Hausa 18 kuma shi ma ya mai da martani kafin ya mutu. Jami'an Amurka ne suka bayyana wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press hakan a wani binciken da ba a kammala ba na kisan da aka yi wa Sajela David Johnson. Har ila yau wasu sojoji uku na Amurka sun rasa rayukansu a harin wanda aka kai a kusa da iyakar Niger da Mali. Harin da kuma mutuwar Johnson sun haifar da rudani da dama inda ake dasa alamar tambaya kan dalilin da yasa aka samu gawarsa kusan kilomita 2 daga inda abin ya faru da kuma yadda aka yi ba a samu gawar ba sai bayan kwanaki 2. A cewar kamfanin dillancin labarai na AP, sojojin Jamhuriyar Niger 2 da kuma Johnson sun yi kokarin guduwa daga harin da nufin samun kariya a jikin wata mota kirar jeep, amma kuma aka harbe su kafin su karasa wajen motar.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce shugaban Amurka Donald Trump zai fidda sabbin manufofin tsare-tsare a fannin tsaron kasar wanda za su kasance dauke da tsararrun hanyoyin da za su magance barazana mafi muni da Amurka ke fuskanta. Shugaban zai fito da bayanan a yau Litinin yayin da zai yi wa wani jawabi a birnin Washington watanni 11 bayan gwamnatinsa ta fara aiki. Manyan jami'an suka ce ba kamar tsarin baya ba wannan karan tsarin zai sa ido sosai idan ido domin kan matsalolin da ke fuskantar kasar a kuma dauki kiran da shugaban ke yi na saka Amurka a farko akan komai. Jami'an gwamnati na Trump sun ce duk da yake suna nuna damuwar su kan wannan sabon tsarin, hakan ba yana nufin zai watsi da tsare-tsaren da tsohon shugaban kasar Barack Obama ya shimfiɗa bane ko kuma na tsohon shugaba George W. Bush.
A yau
ɗan duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. Ranar 18 ga watan Disamba na kowace shekara ne ake kebewa a matsayin ranar wato ƴan gudun hijira ko kuma ƴan zuwa cirani. Ga sakon shugaban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan ranar, ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A sakonsa na bana dai babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce shi kanshi dan gudun hijira ne, to sai dai kuma bai yi amfani da kwale-kwale masu zubar da ruwa ko kuma biyan wasu al'umma da suka kasance masu karban kudade daga hannun masu neman gudun hijira ba, kuma bai ga dalilin da zai sa gudun hijira a wannan karni da muke ciki ya zama tamkar na wasu shafaffu da mai ba. Matsaloli amma daga na tattalin arziki zuwa yaƙe-yaƙe da kuma gallazawa al'umma tsakanin gwamnatoci irin na kama karya na sanya jama'a neman yin gudun hijira zuwa ƙasashen da suke ganin tamkar tudun mun tsira ne a rayuwarsu. 'Yan Najeriya kimanin 10,000 ne dai aka dawo da su gida daga ƙasar Libya, a inda har yanzu ake ganin akwai wasu dubban 'yan ƙasar da ke makale a wannan ƙasa, inda kuma suke kukan gallaza musu da kuma sayar da su da ake tamkar bayi. Wasu daga cikin su da aka dawo da su daga ƙasar Libya a kwanan nan dai sun bayyana mani halin da suka samu kansu a ciki.
One of my girlfriend that they have a housework, so I follow her. So they now took us, all of us, to prison.
Ta ce ɗaya daga cikin ƙawaye na ne ta yi min hanya zuwa ƙasar ta Libya, ta shaida min cewa akwai aikin gida da ake nema, kuma na bi ta na tafi.
Wallahi mu muka je Libya muna tuni da kai na ɗin muka yi aiki, wai da za mu je mu sallaka an kama mu su da sabu ne tun da an kama mu an zo an zo mu a prison, ba mu san laifin mu ma muna aiki waje aiki ne kawai. An kama mu an zo ni dai an kama ni waje aiki kawai, aikin penta ne an zo an ne cikin furzu.
Shi kuwa a bangaren sa babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa mai suna Nahashun Maina.
Most of them came from detention centers in Libya. They were not because they had committed any crime, but because they were in Libya illegally.
Yace akasarin su dai an fito da su ne daga inda ake tsare da su, ba wai don sun aikata wani laifi ba, a'a sai dai kawai don sun shiga ƙasar ta Libya ba tare da izini ba.
A ranar 19 ga watan Satumba shekara ta 2016 ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da wani taro irinsa na farko akan matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta a sassa daban-daban na duniya, inda kuma a ƙarshe aka cimma wata yarjejeniya da ake kiranta da suna New York Declaration, wato yarjejeniyar birnin New York akan 'yan gudun hijira. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Allah 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 hada kan mu a firar kan mu so juna manufar mu anan da mu tangana zama.
To akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyin ku, shin ya za a rage zuwa cirani kasashen Turai. Daga ranar zuwa cirani sai batun shan kwayoyi, wanda shugaban majalisar dattijai Santa Bukola Sarake bude ya yau a Kano akan yadda za a shawo kan matsalan shan kwaya tsakanin matasa. Ga Mahmud Ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ofishin shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Sarake ne ya shirya taron, inda shugabannin al'umma, sarakunan gargajiya, hukumomin tsaro da na yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, ƙungiyoyin sa kai, malamai da kuma ɗalibai da sauran masu ruwa da tsaki za su tattauna kan matsalar da nufin lalubo mafita. Sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu shi ne ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku.
We deceive ourselves if we do not accept that we are part of the problem and not the solution. When a senior politician, a governor, or a senator,
yanci muna yaudarar kanmu ne kawai muddin ba ma faɗa wa kanmu gaskiya, matuƙar ba mu amince cewa muna taka rawa wajen ƙaruwar wannan matsala. yayin da ya zama manyan ƴan siyasa kamar gwamna da sanata da ke da alfarmar samun kariya daga jami'an tsaro, amma duk da haka za su ce za su samu kariyarsu ne daga ƴan banga da ke cikin maye. Kenan wani irin saƙo muke aikawa jama'a?
How many of your colleagues do you know who have thugs on their payroll, who buy drugs and give thugs so that they can protect them?
Nawa ne a cikin ku suke ware albashi ga ɗan banga kuma su saya musu ababen sanya maye da nufin su ba su kariya daga ɗan hamayya? Don haka shugabannin siyasa su ne babbar matsalarmu, tunda matasa sun gano cewa ya fi riba ka zama ɗan banga domin tafiyar da rayuwarka yau da kullum.
You have alien voice on drugs with
Major General Sale Maina da ke ba da shawara ga shugaban Majalisar Dattawan Najeriya kan sha'anin tsaro ya ce la'akari da ƙarfin dangantaka tsakanin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da sha'anin tsaro da zaman lafiya a ƙasa ya sanya shugaban Majalisar Dattawan shirye wannan taro.
Sanin kowa ne cewa duk abin da zai sa mutum ya fita daga taitayensa, daga hankalinsa, to fa ba inda ba zai samu kanshi ba, har da yin laifuffuka manya da ƙanana. Saboda haka wannan taro shi shugaban majalisar dattawa na Najeriya ya ga cewa abin ya addabi Najeriya ya fi munana arewa, kuma ya tsananta a Kano. Shi sa muka ga cancantar ba ma kawai a yi taron ba, a yi taron a Kano.
Cikuwa Dr. Mai Kana Madaki na Jami'ar Bayero Kano, masanin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre kan bincike game da sha'anin ta'ammali da ababen sanya maye, ya ce akwai buƙatar mahalarta taron su yi nazari akan dokokin da suka shafi wannan fanni.
Dokokin da suka kasance suna yaƙi da miyagun ƙwayoyi a ƙasar nan, wasunsu sun tsufa, ya kamata a ce an sake su. Tsoron wadda majalisa ya kamata ka ta kalli dokokin da suke akwai, domin babban matsalar mu ita ce ba ƙananan yara da suke shan ƙwaya da ganye a cikin lokunanmu da ƙauyukanmu da unguwanninmu da garuruwanmu, amma suwaye suke kawo waɗannan miyagun ƙwayoyin suke raba su.
Taron wanda shugaban majalisar dattawa da kansa ya buɗe za a kammala shi a gobe Talata idan Allah ya kai mu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To kafin mu bude layukanmu a shakata da wannan faifan da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra’ayi. 202-205-2655.
To, mun samu kiran farko daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To, za mu je Alhaji Musan Garo, me ya ra'ayinka game da
wannan? Alhamdulillah, Allah dan. Alhamdulillah, na ji wannan batu da ake tattauna da ganna magana shaye-shaye da kwaya da sauransu wannan. Gaskiya wannan abin takaici ne, kuma wannan ladan abin da zai baka mamaki.
Yau ba maganan kwaya muke ba, muna maganan zuwa Cirani ne. Ya za a rage zuwa Cirani kasashen Turai? Mun samu kira daga Kaduna, kuma waye daga Kaduna?
Awal ne.
To, Awal, me ye ra'ayinka game da wannan batu na zuwa Cirani kasashen Turai? Ya za a shawo kan matsala?
Abinda zai zance Ubangiji ya Allah ya kamce mana shi ya ba jama'an mu aikin yi a ƙasar mu sai su daina wannan tafiya. Ko fatan mu gwamnati mu ta yi da gaske ta taimaka musu.
To, mun gode Mala Awal.
Awal Musulubi daga gadan Gayam jihar Kaduna.
To, Adamawa, yanzu waye daga Adamawa?
Ine Zakari na Jogana daga Adamawa.
To, Zakari, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayi na shine gwamnatin tarayya ta samar ma mutane aikin yi wanda duka mutane sun yi makarantu ba aikin yi shi yake kawo wannan tafiya neman. Amma inda za su samar mutane aikin yi kaga dole ba wanda zai fita.
To kana ganin an samar da aikin yi wasu suna jin ba su kan amfana ba su kan wadata da abin da ke hannunsu ne yake sa suna irin wannan tafiye-tafiyen.
Idan an samar da aikin yi kowa ya yi aiki ya bauta ma ƙasarsa kamar yadda ya makaranta ya bauta ya aka bauta ma gwamnatin tarayya zai bauta ma ƙasarsa kaga kowa zai samu aiki.
Mun gode Zakari, bari mu je Filato. Waye a Filato?
Ladan Ayawa, kana magana da Awal daga cikin garin Bukuri har Filato, Najeriya.
To Malam Awal, me ra'ayinka game da wannan batu?
Wato ra'ayina sai gwamnatocinmu sun tashi tsaye sun samar da kayan more rayuwa kuma da inganta rayuwar talakawa su hana su fita waje. Abin takeici za ka samu masu fita wajen in suka sha da kyar suka fita. Sai ka ga wanda yake da ko a Najeriya sai ya je can yayi da ku. Wanda yake aikin kuku a Najeriya sai ya je can yayi. Wagon da ka zauna cikin kasar ka ba, idan gwamnatocinmu suka inganta rayuwar talakawa wuta ta tsaya komai ya tsaya tsaro ya tsaya, to ina tabbatar maka za a nemi masu fita waje a rasa. Saboda hatsarin da yake cikin fitan nan kullum ana mutuwa ta tekun nan, amma za ka samu kullum ana makare jirgin ruwa da jama'a suna fita. To gaskiya akwai kalubale a Najeriya kwarai akan shugabanninmu na Najeriya. Ra'ayina kenan daga Awal Hudu cikin garin Bukuri.
Mun gode Malam Awal, mun sake komawa Kaduna. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhaji Musa Garo ne mai rediyo da rikodar kasuwar Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, za mu je.
To alhamdulillahi, na ji batutuwan da ake tattaura dangane da magana shi tirane. Idan muka ɗauki wannan magana kaga abu ma da zai baka mamaki da bakin ciki da haushi da aka ce wai har 500,000 wai suke biya ana fitar da su ta wannan muguwa hanya ta al'ada hanya da bata dace ba. To yanzu misali yanzu ni a ɗan Najeriya a matsayina ɗan Najeriya zan tafi wannan tirani. Zan biya naira 500,000 a kai ni wani taɓa raunin hanya. Me zai hana zauna a ƙasata Najeriya na yi sana'a da wannan kuɗi domin fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka wannan alƙarƙashin kasuwancin nawa. To da haka ya kamata gaskiya irin abubuwan da ake abun bai dace ba gaskiya. Da ƙarshe ne muka fatan alkhairi a tashi lafiya Allah ya kiyaye mu da rashin son zuciya.
Alhaji Musa Garo na gode. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikodi har yanzu muna cikin Kaduna. Waye a Kaduna? Wa alaikum salam.
Adamu Jeje.
To Adamu Jeje,
Kaduna Najeriya.
To Adamu Jeje,
wato ba shakka kaman yanda yaro na kasan kullun in gare ya shigo na biyo bayan shi kasan ba Kano ne, yaron bazazzagi ne.
To wannan
magana kwarai da gaske,
wannan magana ne tsakanin ku
a inda ake magana dangane da idan ka duba gwamnatocin da muke da su kuma yanzu a Najeriya su ba suna taimakawa wajen fitan mutane.
Kamar yaya
da za a bar gwamnati suna koran ma'aikata a ci irin wannan ba zai faru ba a Najeriya, ci gaba da faruwa ba a Najeriya. Ban ga dalili ba, an dauki ma'aikata yanzu kaman gwamnatin jihar Kaduna koran ma'aikata kawai take ba dare ba rana kowane minti, ya za a yi mutane ba su jefa kansu a irin waɗannan al'amura ba. Shugaban kasa yana da shokata ka musu burki, amma kai ma ka koma ka sa hannu kawai sai dai mu ji ka kafan yaɗa labarai can kana tausayawa, amma nan gida ana ta ta'addan ana ta ta'addan koran ma'aikata. Wallahi shugabanni a ji tsoron Allah. Da ƙarshe ina muku fata alkhairi. Adamu Jeje, kamfanin Fate Kaduna Jaji Najeriya.
To mun gode Malam Adamu Jeje. Muna tattaunawa ne yau akan shin me ya kamata a yi ko ya za a yi a shawo kan matsalan zuwa cirani wanda mutane suke zama. To har yanzu mun samu wani kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum. Ladai ba yau, barka da lafiya.
Wa alaikum assalam Madubo. Wane ne nawa?
To
Murtala, me ye ra'ayinka game da wannan batu?
To gaskiya ne ra'ayina shi ne cewa na farko dai yin tabbatar cewa wahala ba ta kisa mu ƴan ƙasa. In muka duba a Afirka akwai ƙasashen da yankin su bada ma'adanai da komai, amma su sun daure ba sa fita su je su salwantar da rayuwarsu. Idan muka afara to ita kuma gwamnati ya kamata a ce ta kafa kamfanoni da gonakai musamman gwamnati albarka da ta ce a koma gona. Shi ana ta koma gona amma har yanzu da alaman kaman kayan aikin noma yana karanci. To ta taimaka ita ma ta tabbatar da kayan aikin gona sannan kuma matasa su daina fita. Da fatan za a tsaki lafiya.
To mun gode kwarai Malam Murtala. Mun samu kira daga Port Harcourt. Waye daga Port Harcourt?
Assalamu alaikum, sunana Gambo Barau Kutasku.
To Gambo Barau, me ra'ayinka game da wannan batu?
Yau ni shawara ta ga matasa da cewa da yawa masu sannan son kuɗi ne da ya yi musu yawa, saboda gaskiya a takaice in za ka fita yanzu sai ka kashi karancin kudi da dubu ɗari ko hudu.
Wani
na ga a nan na Najeriya wannan kudin ya ishe kana da zira kai karfa kan ka asiri. Don haka shawara ta ma matasa su zau arziki yana nan a ko'ina kuma shi da rabo ne sai ka je kasar wajen ka gama zaman ka duk zaman da za ka yi ka dawo kuma amma babu shi.
To mun gode ga Mubarak Rofatoskum kuma da kiran ga Mubarak Rofatoskum ne muka kawo ƙarshen kiran da zamu iya dauka yau. Sai gobe ma in Allah ya kai mu muka bada wani maudu'in sai a kokata wanda ba samu daman kira ba su ma su kokata su gani ko za su kira. Mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta fitar da jerin sunayen 'yan takara na ƙarshe na gwarzon ɗan kwallon Afirka na wannan shekara ta 2017. To sai dai hukumar ta yi matsayar cire kyautar gwarzon ɗan kwallon Afirka da ke taka leda cikin gida daga karramawar ta bana, duk da yake bata bayyana dalilin ta na yin hakan ba. 'Yan takarar gwarzon ɗan kwallon Afirka uku na ƙarshe su ne 'yan wasan Liverpool biyu, Mohamed Salah na ƙasar Masar da ɗan ƙasar Senegal Sadio Mane, kazalika da ɗan ƙasar Gabon Pierre-Emerick Aubameyang da ke taka leda a ƙungiyar Borussia Dortmund ta ƙasar Jamus. To sai dai mai riƙe da kambin a halin yanzu ɗan ƙasar Algeria da ke taka leda a ƙungiyar Leicester City Riyad Mahrez baya cikin jerin 'yan takarar. A ɓangaren mata kuma mai riƙe da kambin wato 'yar Najeriya Asisat Oshoala ta kuma shiga cikin jerin 'yan takara uku da ke fafatawa a lambar gwarzuwar 'yar kwallon Afirka tare da Christina Gatlana 'yar ƙasar Afirka ta kudu da kuma 'yar ƙasar Kamaru Gabriele Ongwene. Ƙungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila na neman ƙara tsawaita kwantaragin kocin ta Pep Guardiola a ƙarshen wannan kakar wasannin. Guardiola ya rattaba hannu ne a kwantaragin shekaru uku a shekara ta 2016 a ƙungiyar ta City. To amma rahotanni sun bayyana cewa shugabannin ƙungiyar na ƙoƙarin bin kowace hanya domin tabbatar da tsawaita aikin na Guardiola. Yanzu haka City ɗin ce yake jagorancin teburin gasar Premier tare da tazara maki 11 da mai binta bayan kafa sabon tarihin nasara a wasanni har 16 a jere. Ɗan wasan Najeriya da ke taka leda a ƙasar China Mikel Obi ya musanta raɗe-raɗin da ake bazawa na cewa ta yiwu ya koma tsohon club ɗinsa na Chelsea idan aka bude kasuwar cefanen 'yan wasa a watan Janairu. Obi ya koma kungiyar Tianjin Teda ta kasar Sin a watan Janairun wannan shekara bayan kwashe tsawon shekaru 11 a kungiyar Chelsea. Shi kuwa ɗan kasar Gabon Pierre-Emerick Aubameyang ya tsawaita kwantaragin sa a kungiyar sa ta Borussia Dortmund a kasar Jamus har ya zuwa shekara ta 2021, lamarin da ya rufe shafin raɗe-raɗin da ake yi na komawar sa wata kungiya a watan Janairu mai zuwa. Ƙungiyoyi da dama ne suke zawarcin ɗan wasan, ba ma kamar ƙungiyar Chelsea wacce kocin ta Antonio Conte ya keɓe makudan kuɗaɗe domin sayen ɗan wasan. Mursala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar samar da tsaro da haɗin kai a Turai ta OSCE babban ginshiki ne na samar da ɗorewa zaman lafiya da kwanciyar hankali a Turai da yankunan Turai da na Asiya. Daga cikin matsalolin da suke addabar ƙungiyar babu mai mahimmanci kamar abin da ya faru a Ukraine, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yayin wani taron kwamitin ministocin kungiyar ta OSCE da aka yi a 'yan kwanan nan. Amurka ta kudur aniyar ganin cewa Ukraine ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta, mai dogaro da kai da kuma tabbatar da iko akan iyakokinta. Sakatare Tillerson ya yi kira da aiwatar da yarjejeniyar Minsk baki ɗayanta, ya kuma ƙara da cewa Amurka ba za ta amince da mamayar da haɗin yankin Crimea da Rasha ta yi ba. Sannan ya ƙara da cewa takunkuman da aka saka wa Rasha masu nasaba da Crimea za su ci gaba da zama daram har sai Rashan ta maida ikon yankin ga Ukraine. Amurka da ƙawayenta na Turai za su ci gaba da barin takunkumin har sai Rasha ta janye sojojinta daga Donbas da kuma mutunta yarjejeniyar Minsk. Sakatare Tillerson ya ce duk matakan da Ukraine ke ɗauka na tabbatar da yarjejeniyar Russia ba ta yin wani hubbasa dangane da hakan. A cewar tawagata musamman da ke sa ido a kan rikicin na Ukraine da ake kira SMM a takaice, a ƙarƙashin kungiyar ta OSCE, adadin mutanen da aka kashe a shekarar 2017 yafi na 2016. Sannan a watan Nuwamba an ƙara samun afkuwar karyar jijin tsagaita wuta a Donetsk. Tilson ya ƙara da cewa ya kamata mu fahimci inda wannan rikici ke samu asali. Russia na bada makamai da samar da horo da jagoranta tare da taya dakaru masu adawa da gwamnati fada. Amurka na kira da Russia da ƴan barandanta da su kawo ƙarshen wannan musgunawa da barazana da kuma kai harahare akan tawagar ta musamman na masu sa ido akan rikicin na Ukraine. Amurka ta martaba sadakarwar da wani ma'aikacin jinya dan asalin Amurka yayi wanda ya rasa ransa a lokacin da yake sintiri a gabashin Ukraine a watan Afrilun 2017. Sannan ta jinjina yadda mambobin tawagar ta SMM suke nuna jarunta a ayyukansu da suke yi a yankin. Amurka ta amanna cewa hukumar OSCE ne ce hanya mafi dacewa wajen kawo ƙarshen rikicin Ukraine da kuma magance wasu matsalolin yankin. Da yin watsi da duk wani yunkurin kasarata ko fannoninta, saboda wannan dalili Amurka za ta ci gaba da marawa ƙungiyar OSCE da yin watsi da duk wani yunkuri na kasarata ko fannoninta ko kuma ayyukan da take gudanarwa. Tilson ya kira ga dukkan mambobin ƙungiyar ta OSCE da su aiwatar da shawarar da Amurka ta bayar domin a samar da zaman lafiya da bunƙasa a Turai da yankunan da ke Turai da kuma Asiya da kuma tsakiyar Asiya. Shirin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice.
A yau Litinin ne wasu 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai suka kai hari kan wani ofishin tattara bayanan sirri da ke garin Kabul a Afghanistan, wanda ya yi sanadiyar wata arangama tsakaninsu da jami'an tsaro. Jami'an tsaron Afghanistan sun ce maharan sanye da kayan 'yan sanda sun zo ne a mota ɗauke da kayayyakin fashewa, suka kutsa cikin ginin da ba a gama ba. Daga bisani kuma suka harba rokoki cikin wata cibiyar horon jami'an tsaro wacce ake kira NDS. Dakaru na musamman sun isa wajen ba da dadewa ba, suka kuma zagaye ginin tare da kashe maharan har suka kawo ƙarshen artabin da aka ɗauki tsawon sa'o'i ana yi. Mazauna unguwar da abin ya auku sun kai rahoton cewa sun ji fashe-fashe mara iyaka daga wurin. Mai magana da yawun harkokin cikin gida ya shaida wa muryar Amurka cewar maza uku ke da hannu a harin da aka kai makarantar horaswa ta NDS, ya kuma tabbatar da cewa akalla dan sanda ɗaya ne ya raunana a harin. Wani jirgin ƙasan kamfanin Amtrak ya kauce hanyar da ke kan wata gada, ya rikito akan titi a jihar Washington da ke arewa maso kudancin Amurka. Jam'iyya mai mulki ta Afrika ta Kudu, wato ANC, ta zaɓi Cyril Ramaphosa a matsayin sabon shugabanta.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai gobe da safe ku jiyo su abokan aikin mu da wani sabon shirin. Ciki ku hada shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Kuma kafin mu tashi, bari mu miƙa ta'aziyar mu ga iyalai da ƴan uwan Alhaji Garba Dankulla na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Ramatu Dankulla. Allah ya jikanta da rahama ya kuma ƙara hankulin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Hafsat Dalla ɗan mai soro da Julie Gresham ta bada umarni, sai injiniyan mu Justin. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa, wani lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya.